Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron jami'ar ne Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 24 ga watan 11 a watan na November da yuni shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoton sakin shugaban wata kungiyar raji da gwamnatin kasar Niger ta yi wanda ta cafke a kwanakin baya bayan kallon majikin wani shiri na musamman da Murya Amurka ta gabatar a garin Jos dake Plateau Nigeria. Wasu daga cikin waɗanda suka kalli majikin sun yi kira ga gwamnati da ta dauki matakin gaggawa akan rikicin makiyaya da manoma. Kamar yadda muka saba a kowace juma'a ba mu da maudu'in, ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira kuwa ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar. Za mu kawo muku labarin wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro a Masar da kafofin yaɗa labaran ƙasar suka ambata cewa mutane 235 ne ake zargin mayakan sa kai da kashe su a wani harin da suka kai a kan wani masallaci cike da mutane a yau Juma'a a yankin Sinai mai fama da fitino a arewacin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar NEMA ya ba da rahoton cewa hukumomi sun ce masu tsatsauran ra'ayin sun auna masu goyon bayan rundunonin tsaron ƙasar ne a dake cikin masallacin Al-Rauda dake cikin garin Biral Abdi dake yammacin ko kuma yamma kenan gaba da birnin ko kuma lardin Al-Arish. Wani mutumin da yake yace yana cikin masallacin wannan abin ya auku ya fada wa kafar yaɗa labaran ƙasashen Larabawa cewa an bindigan su hudu ne suke cikin wata mota a gefen hanya kuma suka bude wuta akan masu ibada a masallacin Juma'ar. Rahotanni sun ce jiragen yakin gwamnatin kasar sun kai hari a kan 'yan ta'addan a yankin Sina biyu bayan wannan kisar gilla a cikin masallaci. Shugaban Amurka Donald Trump da yake magana a kan wannan hari ya kira lamarin mummunar al'amari kuma harin ragwanci ko na matsorata da aka yi ta'addanci a kan mutane da ke ibada da ba su hawa babbare sauka. Isra'ila makwabciyar Masar ta jajanta wa Masar biyu bayan harin. Isra'ila da Masar dai sun sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 1979 don tabbatar da aiki tare a kan tsaro.
Tanan kuma 'yan sandan London ba su sami wanda ya ji rauni a yau Juma'a ba bayan da suka gudanar da bincike da rahotanni suka nuni da cewar an ji karar harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga. Da fari 'yan sanda sun dauki mataki tamkar wannan wani hari ne mai alaka da ta'addanci, amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba, kuma babu shaidan harbi ko wani da harbin ya taba. 'Yan sanda masu makamai da waɗanda ba su rike da makamai sun isa inda lamarin ya auku, tare da 'yan sandan sashen sufuri da suka ce wata mace ta samu karamin rauni a jikinta yayin da take barin wurin. Hotunan bidiyo a kan shafukan sada zumunta sun nuna mutane na barin inda lamarin ya auku cikin gaggawa a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Oxford Circus. A wata sanarwa da ma'aikatar 'yan sandan masu kula da harkokin sufuri ta Burtaniya ta ce jami'anta sun hanzarta zuwa tashar jirgin bayan da suka samu rahotannin cewar an ji karar harbe-harbe a tashar.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da sabon shugaban Zimbabwe na farko tun kusan shekaru 40 a yau Juma'a, kuma ya yi alƙawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye a kan kawo sauƙi ga tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe yana fama da ƙalubaloli. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya ɗaure shugabancin ƙasar ce da take fama da ƙalubaloli daga mulkin kama karya ƙarƙashin shugaba Robert Mugabe, wanda ya murabus a ranar Talata a wani yanayi na matsin lamba daga sojojin ƙasar da kuma jam'iyyarsa mai mulki. A jawabinsa na kama aiki, Mnangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan basussukanta da ta ciyo da ƙasashen waje, kuma za ta iya bakin kokarinta ta warware ta kunkuban da aka dora mata na shiga da kaya a cikin kasar, kuma zai aiki tukuru yanda ƴan Zimbabwe za su samu takardun kuɗi cikin sauki, alƙalin da ya sa dimbin mutane suka yi shewa a wannan kasar da take amfani da takardun kuɗaɗe guda tara amma suka yi karanci a cikin kasar. Mnangagwa ya ce tsohon shugaba Robert Mugabe uba ne na kasar baki ɗaya, amma kuma ya ce shugaban ya tabka kurakurai a baya ga wasu miliyoyin mutanen kasar Zimbabwe har yau dai. Mugabe jarumi ne gare su saboda kokarin samarwa kasar ƴanci daga mulkin Turawan Burtaniya da kuma mulkin farfata mai mara linjayi, amma kuma ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna zargin sa da tabka magudin zaɓe, kuma ya ba abokansa da iyalansa daman yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a baya-bayan nan cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ita ce take da alhakin mummunar yaƙin shekaru huɗu a ƙasar, kuma Amurka za ta yi amfani da martabar da take da ita wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yaƙi. Aƙalla wani mai sharhi ya ce ya yi farin cikin jin kalaman jakadiyar. Amurka tana da hanyoyi daban-daban da za ta iya amfani da su na waɗanda a baya ba ta yi amfani da su ba, amma wannan lokaci ya kamata ta kawo ƙarshen yaƙin, in ji Brenna Deba, makaddashin daraktan wata cibiyar raya demokradiyya wadda ake kira Enough Project da take lura da mummunar ta'asar da ake yi a wannan yaƙi. Ya ce wani abin da muke faɗa game da a kawo ƙarshen wannan yaƙi shi ne akwai buƙatar waɗanda suka haddasa wannan yaƙi su kuma su fara jin raɗaɗin matakan da suke ɗauka na iza wutar wannan yaƙi. A cikin matakan ya kamata su haɗa da har da matsin lambar hana shigar kuɗi zuwa ga mutanen da ke wannan aiki, kuma su fahimci cewa za su fuskanci shari'a sakamakon haddasa yaƙin, a cewar Adeba. Adeba ya faɗa wa shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus cewa a wannan mako Haley ta yi muhimmin kalami game da gwamnatin Sudan ta Kudu a ɗakin adana kayan tarihi na yadda ake gallazawa Yahudawa da ke nan a birnin Washington DC. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, kotu a Nijar ta saki wani shugaban kungiyar Raji da gwamnati ta cafke a kwanakin baya. Ga rahoton Silmumi da Barma.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ce ta shigar da ƙarar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz saboda zarginsa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe, har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar Majalisar Dokokin Ƙasa da kenan ya mai, baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma. Mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya ɗauki matakin rushe ƙungiyar Actis kafin a cafke shugabanninta. Sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku, alƙalin kotun Yamai ya sallami Abbas Abdulaziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba ƙamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Matakin da ya faranta ran abokan tafiyar Abbas Abdulaziz irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafaji.
Sai mu ce ayo mun gode ma Allah, wannan jujuna Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa su ci gaba da hudin duruwa, ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni, a kowane yanayi, wansa badan abin da yasa wannan ƙasa abin da ya mun saura hudin gaskiya.
Wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu ƙarshen gaskiya a tare da haka?
Babu ƙarshen gaskiya, a wanke suke tas, ba su da komai, aka ce kunun jujuya ce kunun su ta Yesu. Wa'ancan yara wanda aka tara suna banna su ne aka ce su biya kuɗin kwantar jika 110.
A firar da muka yi shi a ranar 29 ga watan Oktoba, jim kaɗan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna ƙone-ƙonen tayoyi na zanta da shugaban ƙungiyar Actis Abbas Abdulaziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari.
Kasan cikin taro in mutu ya tara jama'a sai haƙuri, kowa da abin da niyyar da ya zo, kowa da niyyar da ya zo. Mu da ke tsare-tsare wanga shiri mun ce musu ka a tahi, sun ka kuke sun tahi, to ba mu iya tsaya su, ya muka iya?
To kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suka yi?
Ni dai ban ce muku kowa ya tafi ba, nan na ce muku kowa a tsaya a yi magana, wanda ya zo da wata aniya can daban ni ba ta shahe ni ba.
Hukuncin kotun ta Yamai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako a kan tsarin kasafin kuɗaɗen 2018, wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Nijar saboda yadda ake yi masa kallon mai ɗauke da wasu haraji masu matuƙar tsauri ga talakawan wannan ƙasa, yayin da hukumomi a nasu ɓangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla salamu mini barma muryar Amurka ta nuna shiri na musamman akan rikicin Boko Haram da ya addabi arewa maso gabashin kasar a Majigi bayan an gama kallon Zainab Babaji a garin Najos ta jiyo mana ra'ayoyin wasu da suka halarci taron Zainab Babaji gare ki
Al'ummomin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi, malaman addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su haɗa kai wajen magance matsalar makiyaya da manoma da ya addabi shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. A taron kallon Majigi da gidan rediyon muryar Amurka ta gabatar a nan jihar Plateau, masu ruwa da tsaki sun yaba wa VOA bisa ƙoƙarinta na haɗa wannan faifan bidiyo inda suka ce zai taimaka ƙwarai wajen yaƙi da fitintunu da ke aukuwa a Najeriya.
Sunana Sani Suleiman. Hakika wannan bidiyo ya ba da tsokaci da lura mai kyau wanda zai taimaka kwarai da gaske gurin samar da waraka, gurin samar da sasanta da gurin samar da ci gaba akan wannan matsala da aka samu. Da nake kallon wannan video, abin da ya zo mun zuciya shine matsala ta biyu da muke fama da shi yau a Najeriya na rikici tsakanin makiyaya da manoma, musamman a jihohin tsakiyar Najeriya.
Sunana Pharmacist Marcus Audu Kanda, chairman na matasa na Krista, wato Christian Association of Nigeria a Plateau State. Idan zamu iya samu wannan majigi, misali mu tattara matasan mu ko a masallaci ko a ecclesia, a nuna musu, sannan a yi gargadi, a kawo kalmomi wanda zai sa mutane su gane cewa fa rashin lafiya, rashin zaman lafiya baya taba kawo alheri, to gaskiya zai taba zukatan mutane.
Shi ma mai magana da yawun kungiyar Jama'atul Nasrul Islam, Malam Sani Mudi, yayi tsokaci
lalacewar ilimi a Najeriya tana da abubuwan da suka haifar da Boko Haram har ya samu gindin zama, saboda haka gwamnati sai ta ƙara ba da muhimmanci akan wannan, musamman ilimin addini da ake ganin kaman wani abu ne da aka yi shi a wajen makarantun gwamnati. Ya kamata ilimin addini ya zamo abin da a Turanci za a ce integral part na ilimi da ake bayarwa a makarantun gwamnati.
Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Reshen jihar Plateau, Reverend Soja Bewaran, ya ce jama'a su yi haƙuri su yi zaman lafiya da juna.
Na ga wannan film abin da ya zo a zuciyana, Allah ya sa ya shuka mana zaman tare. Muna koya wa mutane cewa Allah ya yi mu domin mu zauna tare. Allah bai yi mu domin mu nuna bambanci ba.
Shugaban gidan radio da talabijin mallakar jihar Plateau, Jefta Jack din, ya ce
as a media organization ya kamata mu yi koyi da wannan documentary, kuma mu yi game da su damoyin da suna nan kasashe mu, kamar na manomi da makiyayi.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau, Muhammad Nazif, ya ce kamata ya yi hukumomi su binciki hanyoyin da irin waɗannan mahara ke samun kayayyakin aikinsu.
Za ka ga cewa ga motoci, ga makamai, ga waye, ta ina makaman nan suke, ta ina suka samu waɗannan motoci, hilux da sauransu wanda suke amfani da shi, ta ina suke samun fetur ɗin da suke zuba waɗannan motoci suke yawo da suka yi ƙaura kuma suka koma daji, ta ina suke samun abinci. Idan an yi abin nan an samu rauni a wajen mutanensu, yaya ake samun medical care?
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla Zainab Babaji, masu sauraro, kamar yadda muka saba kowace Juma'a za mu buɗe layin waya ne don ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan sai a shakata da wannan waka.
Ni burina mu so juna, mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Sama farki wai araba suke sun manta sun tsiya, in tana hada ishara take, in hatta tarwatse ku ga yan amfanin me take. Tsaya mai nazari kar mai aikin da na sani, ikhwana sama farki wai araba suke sun manta sun tsiya, in tana hada ishara take, in hatta tarwatse ku ga yan amfanin me take. tsaya mi nazari kar mi aikin da na sani ikhwana
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Jigawa, ke magana daga Jigawa.
Sadiq Muhammad me walda ne daga Jigawa.
To Sadiq Muhammad, me ra'ayinka?
Ra'ayina zan yi tsokaci ne game da matakin da jihar Kano ta dauka.
To muna sauraronka.
Na tantance likitoci. Waɗanda ya kamata a tantance likitoci daga shan miyagun ƙwayoyi wanda hakan gaskiya bai dace ba. Saboda bai kamata a ce kamar likita ba yana shan miyagun ƙwayoyi kuma alhalin shi ne wanda zai duba mara lafiya.
To madalla Sadiq Muhammad, mun gode. Za mu tsallaka Fataskum. Wa ke magana daga Fataskum?
Salamu alaikum, Alhaji Usman ne daga Fataskum. Alhaji Usman Baradin Dozi.
To Alhaji Usman, ina jin kaina a daga rediyonka, ka dan rage rediyonka sai ka kuma bayyana mana ra'ayinka.
Gaskiya na dauke kama na goma wani guri.
To ina sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau?
Ni ra'ayina a yau game da gwamnatinmu na Sudan Jedan.
Muna jinka.
Sudan Jedan ya mana abun arziki don mu muna san lungu. A gaskiya da muka yabi motocinmu za mu je gida sai mun je mun ajiye a gadaka. Amma a yanzu alhamdulillahi kwanta ya mana har zuwa bayan gaji zuwa godowali zuwa gashin ya zuwa hawan zobo.
To madalla, haka ake so. Za kuma matsalaka Zaria. Wa ke magana daga Kaduna, Zaria?
Yawa, sunana Musa daga garin Kwangila a Zaria.
To malam Musa, menene ra'ayinka?
Wato maganar da nake so in yi ga yau Juma'a shine ina roƙon jami'an tsaro su ƙara zaƙe dantse mun a irin ta'addancin da 'yan ta'adda suke yi, musamman a kwanan baya da aka dan samu wani hayaniya a zamfara din nan. Wannan abu bai mana daɗi ba. Suna ƙoƙari gaskiyar magana. Sannan kuma a mai girma gwamnan jihar Kaduna, domin Allah ina ƙara tuna mashi dan girman Allah mai girma gwamna, ba mu da asibiti a garin Kwangila. A taimaka a ceto mu. Asibitin da aka ce an gina ba abin da ke ciki sai beraye da gafiyoyi. A taimaka mai girma gwamna, ni ne Musa daga garin Kwangila a Zaria.
To madalla malam Musa, Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji. Bari kuma mu tsallaka jihar Jigawa. Wa ke magana daga Jigawa?
To assalamu alaikum, kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
Amin wa alaikum assalam Zaburansi. Zaburansi, me ra'ayinka a yau?
To yau ra'ayina gaskiya ina so in yi magana akan wato 'yan majalisu, walau dattijai da dattawa ko kuma abu na gaba ɗaya, ina so in yi magana akan su cewar su sani babu wani ɗan majalisa da bai shiga rigar Baba Buhari ba, san da wannan. Kuma su sani 2019 tana zuwa, saboda haka mun shiga 'yan layar boyo da mu da su, amma za mu haɗu kere iya yawo, zabo iya yawo, za a yi kacaf. Na gode daga wannan, bazan ƙara shi komai ba. Muna godiya gidan re.
To Zaburansi, mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma kuma Kaduna. Har ila yau, wake magana daga Kaduna?
Naziru Ahmed Hausawa, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Wake magana? Na sala ne kamar yau da kullum, kuma ina kiran ku daga gari mai albarka, garin Rigasa da ke Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Barsala, menene ra'ayinka?
To mutane suna ta cece ku ce dan shi Malam Atiku ya canza jam'iyya. To ni sai in ga ita siyasa, kowa da ra'ayin shi kuma da fahimtar sa. kuma shi ba zai zama to dan mutun ya fito bai da ra'ayinsa ba a ce a kila ko na alƙawari da suka yarjejeniya ne yaga ba a cika masa ba tunda ita siyasa kaman jari hujja ne in ka zuba ga abin da zaka iba an kaga baka iba ba to ba laifi ba kaga sanda ya dawo APC ana ta ba ciku mutumin kirki ya yana kishin arewa to yanzu ko me dan ya ce ya fita kuma za a abin na ra'ayi ne da fatan mutane za a ba kowa da ra'ayinsa da fatan za ku tashi lafiya
to madalla Murtala sai kuma har yanzu dai muna Kaduna wake magana daga Kaduna
Malal Naziru barka da yamma
barka ka dai wake magana
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
a to mai radio da recorder yaya menene ra'ayinka a yau
ka ji na shigo da dariya ni ra'ayin mu kana dan ban dariya ne
to muna sauraron ka kai ma
to alhamdulillah Malal Naziru da wannan dama muke so mu samu dama mu mika godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ba wannan bawan Allah shugaba Ilyasu Garkin daura haihuwar da Allah ya bashi jiya da diya mace to muna taya shi munna da farin ciki Allah ya raya wannan yarinya da kyau Allah ya raya ta Allah ya raya ta rayuwa mai kyau
to
da ra'ayi dai a yau gaskiya ni abin da nake gani ya kamata idan kamar mutane da suke taba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara na magana cewa ya hakura takara na 2019 to ni na ganin ita dai rayuwa da rashin lafiya duka abu ne a hannun Allah yake idan shugaba Muhammadu Buhari ya ga yana da lafiyar da zai iya tsayawa takarar shugaban kasa to ya tsaya takara idan kuma ya ga ba zai iya ba to kaga mu zamu so a daga shugaba Malam Muhammadu Rabi'u Kwankwaso Limamu Dariko Kwankwasiya shi muke fatan Malam Muhammadu Buhari daga mana shi a matsayin shugaban kasar Najeriya to insha Allah idan aka yi mana haka to mun san an tabbatar da cewa ana kaunar mu ɗan Kano da muna korafin shugaban kasa bai je Kano har yanzu har izuwa
hello to na kirji tan line Malam Musa mai radio da koda ya yanki har yanzu dai muna kan waya kuma muna cikin garin Kaduna har ila yau hello wake magana daga Kaduna to na kirji tan layukan namu sun ba sa shigowa hello assalamu alaikum
hello
assalamu alaikum wake kira da kuma ina ake kira
na su mamma da jaha ke bizuru local government Koto area
to Nasir mamma menene ra'ayinka a gurguje
ra'ayina shine da ina ƙara jira da chairman din Zuru yawon nan da yake yi bai baiwa a ce kana chairman da gari wai sai ka je ba ka zama gari sai ka je Kebbi sai albashi yayi sannan ka dawo ni shine kuka yana ci sannan ya iya magana har yanzu bai iya magana ba wai muna da kure chairman muna da chairman ya je Kebbi mu za a gora mu zuwa Kebbi da kawai taka daga nan Zuru har Kebbi da kawa bai kai ni son da guja ba don haka muna kira gare shi da ya zo ya dawo gida ya dinga saurare ku ke mutane
to Allah ya sa wanda aka yi wannan kira domin shi ya ji bari mu tsallaka kuma ka tsina hello assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah kana magana da Sahabi Ibrahim Dinda jahar Katsina
to Sahabi a gurguje saboda ba mu da lokaci menene ra'ayinka
to ni ra'ayina akan waɗanda suke farfaganda kan tsohon gwamnan mu Shehu Ibrahim Shehu Shema waɗanda suke murna abubuwan da ke faruwa a tare da shi su ma muke tunanin su jira nasu lokacin
to masu saurare a gurguje anan zamu dakata saboda bamu da lokaci sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu zamu sake bude layukan namu kamar kullun ku ci gaba da kira a samu
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka shugaba Donald Trump yayi magana kan gwagwarmayar waɗanda suka rayu kuma suke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnati masu danniya masu bin tafarkin karrama kwamisinanci inda ya ayyana 7 ga watan Nuwambar shekarar 2017 a zaman ranar tunawa da karrama waɗanda tsarin na kwamisinanci ya rutsa da su ranar ita ce cikar shekaru 100 tun juyin juya hali na mulkin Bolshevik da aka yi a Rasha juyin mulkin da Vladimir Lenin ya jagoranta ya bude hanyar kikkiro da jamhuriyar Soviet tun daga ranar yawan kashe-kashen mutane da korarsu daga bakin aiki da janyo musibar yunwa da gangan da bayanai masu tada hankali daga sanannen sansanin ladabtarwa da ake kira Gulag wadda baki daya masana suka kiyasta sun haddasa mutuwar mutane miliyan 20 zuwa 30 a tsohuwar tarayyar Soviet A wani jawabi da ya fito daga fadar White House, shugaba Trump ya karrama waɗanda dukkanin mulkin communist ya rutsa da su. Yana mai faɗin cewa ba wani abu bane communist illa manufar siyasa da ta saba wa ƴancin walwala da wadata da kuma mutunta rayuwar ɗan adam. A cikin ƙarni da ya wuce, inji shugaba Trump, tsarin communist a duk faɗin duniya sun kashe mutane fiye da miliyan 100 kuma sun ba da dama a ci zarafin waɗansu fiye da haka. Da wasu abubuwan takaici da ba a faɗa, waɗannan tsangayoyi bisa yaudarar ƴanto mutane, sannan a hankali aka kwace musu ƴancin da Allah ya ba su cikin dabara na bin addinin da suke so. Incin cuɗanya da sauran hakkoki masu yawa da ba za a iya misalta su ba. Jama'ar da ke neman ƴanci sai hukumomi suka danne su ta wajen amfani da matsin lamba, tarzoma da tsoratarwa. Mutane miliyan 100 waɗanda na tafarkin mulkin irin na kwamisinanci ya rutsa da su sun haɗa da mutanen da suka mutu ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin kwamisinanci a cikin ƙarnin da ya wuce. Sai dai ranar karrama waɗanda aka musgunawa ƙarƙashin tsarin yana ci gaba da karrama waɗanda suka rayu da kuma waɗanda ke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin na ƴan communist. Yau shugaba Trump ya rubuta, muna tunawa da mutanen da suka mutu da waɗanda suke ci gaba da fama ƙarƙashin tsarin kwamisinanci. A tunawa da su da kuma karrama bajintarsu da jajircewarsu na ganin sun yaɗa ƴancin kai da zarrafi a faɗin duniya. Al'ummarmu sun jaddada ƙudurinsu na haska fitilar ƴanci ga duk mabuƙatan ganin walwala da ci gaban rayuwa mai ma'ana sun tabbata. Sharhin muryar Amurka kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da bayani, ku rubuta wa editorials VOA a Washington DC lamba 20237. Za ku kuma iya yin bayani da duba duk editorials ɗinmu a VOA editorials homepage, wato www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma ga babban makeri da labarai amma a takaice.
Jami'an tsaro a Masar da kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ka ambata cewa mutane 235 ne ake zargi, wato mayakan sa kai suka kashe su a wani harin da suka kai a wani masallaci da ke cike da jama'a a yau Juma'a a yankin Sinai mai fama da fitinu a arewacin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar NEMA ya ba da rahoto cewa hukumomi sun ce masu tsauran ra'ayin sun auna magoya bayan rundunonin tsaro ne a masallacin Al-Rauda da ke garin Birel Abdi da ke a gaba, wato yamma kenan ga babban birnin Al-Arshi. Wani mutumin da ya ce yana cikin masallacin da wannan harin ya faru ya faɗa wa kafofin yaɗa labaran Larabawa cewa ‘yan bandigar su huɗu ne suke a cikin wata mota a gefen hanya suka buɗe wuta a kan masu ibada a masallacin Juma’an. ‘Yan sandan London ba su samu wani wanda ya ji rauni ba yau Juma’a bayan da suka gudanar da bincike a kan rahoton da suke nuni da cewa an ji karan harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga. Da fari da 'yan sanda sun ɗauki matakai tamkar wannan wani hari ne mai alaƙa da ta'addanci, amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba, kuma ba su samu shaidan harbi ko wani da harbi ya taɓa ba. ‘Yan sandan masu makamai da waɗanda ba su riƙe da makamai sun isa inda lamarin ya auku tare da ‘yan sandan sashen sifili wanda suke cewa wata mace ta samu rauni, wato ƙarami a jikinta yayin da take barin wurin.
To madalla, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.